This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Muna muku maraba da kasancewa da shirinmu na safiyar wannan rana ta Laraba. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau 24 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Amma kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran.
To Aisha, ruwan mashigar English Channel ya ci wasu bakin haure biyar ciki har da wata ƙyar shekara 7. Sojojin Isra'ila sun zafafa hare-hare a fadin Gaza jiya Talata. Sannan wata tawagar kasar Koriya ta Arewa karkashin jagorancin ministan cinikayyar kasa da kasa za ta je Iran.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda taron da gwamnonin Arewan nan su 10 ya kasance a cibiyar tabbatar da zaman lafiya a nan Washington DC.
Cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka ta ba gwamnonin damar bayyana irin matsalolin da suke fuskanta domin shawo kansu. Gwamnonin da suka ci galibin al'ummomin jihohinsu manoma ne. Sun ce bawa matasa ayyukan yi shine babban matakin da zai kawo saukin matsalar rashin tsaro a kasar.
Yes, I can confirm that.
Ina tabbatar maka sirika yana hannunmu kuma muna ci gaba da gudanar da bincike da zai kai ga gurfanar da shugaban kotu.
Muryar kakakin hukumar EFCC Dele Oyewale kenan wakilin muryar Amurka ya fassara da yayin da yake tabbatar da cewa tsohon ministan zirga-zirgar jiragen Najeriya Haji Sirika ya shiga hannu kuma an fara masa tambayoyi a game da zargin da ake masa na wawure wasu biliyoyin kuɗi. Za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. A yau Laraba Grace Alheri Abdu tana tafa da shirin domin iyali wanda a wannan makon shirin ya dora akan batun matsalar tsaron da ake fama da shi a arewacin Najeriya. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomin Faransa sun ce wata ƴar shekara 7 na daga cikin bakin haure biyar da ruwa ya ci a mashigar English Channel jiya Talata. Yan sa'o'i bayan da ƴan majalisar dokokin Burtaniya suka kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin doka na tsorata masu ratsa mashigar da neman mafaka. Jami'an yankin sun ce kwale-kwalen balambalam mai dauke da mutane 112 ya tunkuyi wani curin yashi bayan da ya bar wata gaba da ke daura da ƙauyen Wemero. Injin ya tsaya wasu 'yan mitoci daga gaba sai mutane da dama suka fada cikin ruwa a cewar Jack Bilan, shugaban yankin Pade Calais na Faransa. Sojojin Isra'ila sun zafafa hare-hare a fadin Gaza jiya Talata yayin da yakin Isra'ila da Hamas ke shiga rana ta 200. Mazauna wuraren sun ba da rahoton barin wuta mafi tsanani a tsawon makonni da kuma wani sabon umarni cewa a tashi daga yankin Arewa wanda jami'an Isra'ila suka kira wurin fafatawa mai cike da hadari. Mai magana da yawon rundunar sojin Isra'ila Abikai Adrie ya yi amfani da kafar X wajen kira ga mazauna sassan Bait Lahiya da ke wajejen iyakar arewacin Gaza da su tashi zuwa wuraren da aka tanadar. Yana mai cewa Isra'ila za ta aiwatar da shirinta na amfani da matukar karfin soji don ruguza kayan aikin 'yan ta'adda da sauran miyagu a wannan yankin. Umarnin a tashi ɗin na zuwa ne watanni 4 bayan da jami'an ma'aikatar tsaron Isra'ila suka ce a halin yanzu mayakan Hamas ba su iko da wurin. Wani tsohon mawallafin wata mujalla mai suna David Parker ya gaya ma masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar aikata babban laifi da ake ma tsohon shugaban Amurka Donald Trump a birnin New York jiya Talata cewa kafin Trump ya zama shugaban ƙasa ya gayyace shi a watan Agusta na shekara ta 2015 don ganin yadda shi faka din zai iya taimakawa ma yakin neman zaben sa. Faka ya gaya ma mutane 12 masu taya alkali yanke hukunci cewa tsarin catch and kill wato taro labarai marasa kyau a kuma dakile su, wanda mujallarsa mai suna National Inquirer ta yi ta amfani da shi ya taimaka wajen dakile wani labari na wani mutum mai suna Dino Sajudin wanda ke aiki a wani rukunin gine-ginen Trump da ke New York, wanda ya yi zargin cewa Trump ya taba haihuwa da wata matar da ba tasa ba. Faka ya ce ya baiwa mutumin $30,000 koda yake bayan bincike sosai an gano cewa labarin nasa ma kage ne kawai.
To nan ba da jima ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma kafin nan za mu bude taskar hotonninmu daga nan Amurka, inda gwamnonin arewacin Najeriya suke ci gaba da halartar wani taro na zaman lafiya a nan Washington DC, wanda cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka ta shirya wa gwamnonin domin nemo hanyar magance matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya musamman maso yamma.
Cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka ta ba gwamnonin damar bayyana irin matsalolin da suke fuskanta domin shawo kansu. Gwamnonin da suka ce galibin al'ummomin jihohinsu manoma ne. Sun ce bawa matasa ayyukan yi shi ne babban matakin da zai kawo sauƙin matsalar rashin tsaro a ƙasar. Gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya taɓo wannan batun yayin jawabinsa.
If we didn't take care of these youths in terms of what they want to do, how they will be able to be independent, that is a very serious challenge that you need to address.
Ya ce idan ba mu ba waɗannan matasan abin da za su yi ba, za su zama muna babban ƙalubale da dole ne sai mun magance shi. Kuma tun da mu manoma ne, muna da filayen noma, wannan wata dama ce da za mu iya ba wa matasan. Shi ma gwamnan jihar Kano Abba Yusuf ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa take ɗauka na magance ƙungiyoyin daba da akan yi amfani da su wurin tada fitina.
To mun yi maganganu da dama na yanda muka samu jihar Kano da irin damuwar da muka samu na rashin tsaro da rashin tarbiyya da harka ta 'yan daba, wanda mun yi kokari mun tabbatar da cewa da haɗin kan jami'an tsaro da sojoji da SS da police da dukkan jami'an tsaro mun yi kokari mun dakile wannan musamman akan dabanci da ake yi da kuma sauran. Sannan mun yi bayani akan hanyoyi da muka fito da su na tallafawa matasa musamman matasa maza da mata, wanda cikin ikon Allah mun fito da abubuwa da mun yi bayani akan manyan makarantu na korar da su da sama musu sana'o'i.
Gwamnatin sun faɗa a taron cewa tuni wasu jihohi suka kafa ƙungiyoyin masu taimakawa tsaro, yayin da saura kuma suke shirin biyu sawu. A tattaunawarmu da gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya ce kafa irin waɗannan ƙungiyoyi yana da muhimmanci matuƙa, duk da cewar Kaduna ba ta da matsalar 'yan ta'adda kamar sauran jihohin arewacin ƙasar.
Mu a Kaduna bayan maganan harka na 'yan ta'adda da ya shafi kowane jiha a arewacin Najeriya da kuma ma ƙasan baki ɗaya, mu akwai matsala ake samu na matsalolin wato da ya shafi harkar addini da ƙabilanci, wanda a yanzu haka an samu sauƙin shi tun da Allah ya kawo mu. Kuma ita wannan wuri da muka zo ta taimaka mu jihar Kaduna sama da shekara biyu ko uku da gudunmuwa na ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kaduna. Shi yasa ne bayanin cewa muna so a ci gaba da taimaka mana, domin har yanzu duk an samu zaman lafiya ba matsalolin faɗan addini ko ƙabilanci, ba za mu zauna haka ba. Kuma kamar yadda ka sani, abin da ya kawo wannan zaman lafiya a Kaduna shine adalci. Kuma ita wannan ma'aikata da muka zo a Amerika ta taimaka wurin wayar da kan al'ummarmu na Kaduna, wanda suka safi shugabannin addini da shugabannin al'umma wurin ba su training da kuma gudunmuwa don a samu zaman lafiya. To da muka zo na wuri na faɗi ina neman ƙarin gudunmuwa da kuma taimakawa domin mu ga ya za a yi zaman lafiyar nan ya ɗore a jihar Kaduna.
Wani babban jami'in sashen kula da zaman lafiya a Afirka a ƙarƙashin ma'aikatan harkokin wajen Amurka a wurin taron ya ce hukumarsa ta yi ayyuka da dama a wasu ƙasashen Afirka, kuma za ta ci gaba da yin wannan aiki har ma a arewacin Najeriya. gwamnonin da suka haranci wannan taron sun hada da gwamnan Radda na Katsina da Abba Yusuf na Kano da Umar Namadi na jihar Jigawa da Dauda Lawan na Zamfara sai kuma Muhammad Nasir na Kebbi da Kalib Muftuwan na jihar Filato da Ubasani na Kaduna da Umar Bago na jihar Neja da Hiyacin Aliya na jihar Benue da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Baba Yakub Makiri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington
A gaida Baba Makiri da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
To Aisha, gwamnatin jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya ta tube wasu sarakuna ciki har da yan majalisar sarkin musulmi bisa dalilan da suka hada da rashin da'a da zargin taimakawa ma ayyukan ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoto inda kakakin gwamnatin jihar Sokoton Abubakar Bawa ke bayani.
Akwai kuma waɗansu wayan ƙasa guda tara da suka haɗa na unguwar Lalle da na Yabo da Wamako da na Tulluwa da na Illela da Dogon Daji da Kebbi da Alkamu da kuma na Giyawa. An sauke su daga kujerunsu saboda laifuka da suka haɗa da rashin da'a ga hukumomi da tallafa ayyukan ta'addanci wato na 'yan bandit. Da kuma badakalar hilaye da kuma yin amfani da kayayyakin gwamnati domin biyan bukatun kansu.
Kakakin gwamnatin jihar Sokoto Abubakar Bawa kenan yake bayani akan wasu daga cikin sarakunan da aka sauke daga makamansu. Haka ma an tube wasu uwayen kasa guda shida akan dalilin cewa lokacin da aka nada su an yi gaggawa ba a bi ka'ida ba. Sai kuma wasu biyu da aka sauyawa wurin aiki waɗanda ɗaya daga cikinsu ɗan majalisar sarkin musulmi ne. Da kuma sabon magajin gari da aka mayar akan sarautar sa ta da yayin da za a ci gaba da gudanar da bincike akan wasu uwayen kasa hudu. Har wayewa an amince da wasu uwayen kasa tara daga cikin waɗanda aka bincika da su ci gaba da aikinsu.
A gaida Muhammad Nasir. Wata tawagar kasar Koriya ta Arewa ƙarƙashin jagorancin ministan cinikayyar ƙasa da ƙasa za ta je Iran a cewar kafar labaran Koriya ta Arewar yau Laraba a wani rahoto wanda aka bayyana a fili sabanin yadda aka saba na hulɗar ƙasashen biyu waɗanda aka yi imanin cewa suna da dangantakar soji ta sirri. Ministan hulɗar tattalin arziki Yun Jong-ho ya bar Pyongyang jiya Talata ta jirgin sama don jagorantar tawagar ma'aikatarsa zuwa Iran a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewar KCNA bai yi ƙarin bayani ba. An jima dai ana zargin cewa Koriya ta Arewar da Iran na da wata yarjejeniya kan makami mai linzami ta yuma sun yi ta musayar fasaha da kuma kayan safaya na harhaɗa na'urorinsu.
Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kuma har ila yau muna Najeriya. Inda hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta kama tsohon ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika. EFCC ta ce ta tsare Sirika don binciken zargin badakala a kujerar ministan da ya rike zamanin tsohon shugaba Buhari.
Yes, I can confirm that.
Ina tabbatar maka Sirika yana hannunmu kuma muna ci gaba da gudanar da bincike da zai kai ga gurfanar da shugaban kotu. In ji kakakin hukumar EFCC Dele Oyewale. Kakakin na EFCC ya yi ƙarin bayani kan tsare Sirika. Ya shafi zarge-zarge ne masu yawa da ake yi masa na zarmiya a lokacin da ya rike kujerar minista na tsawon shekara 7.5. EFCC ta ɗau lokaci tana binciken Sirika da abin da aka tabbatar ya shafi zargin yin ba daidai ba wajen kafa kamfanin jirgin saman Najeriya wato Nigeria Air da ya zama ba jirgin sai dai wani jirgin daular Larabawa da aka yi haya don bikin kaddamarwar a gab da saukar shugaba Buhari daga mulki a watan Mayun bara. In za a tuna Hadi Sirika ya yi watsi da zargin kwamitin majalisar wakilai da ya yi masa da cewa ya salwantar da naira biliyan 85 kan aikin kafa kamfanin da bai zama zahiri ba.
Aka tattaro kowa da kowa ba a kira Hadi Sirika ba. Suka yi abin da suka yi a nan take ba tare da wani ko minti biyar masu ɗauka suka keɓance kansu suka duba ba. Kurin suna gama wannan sauraron sai kawai chairman ɗin ya ce wannan abu ba mu yarda da shi ba, wannan abu akwai a zambawa a duk ma abin da aka kasafe. bai wuce biliyan 5 ba ko ba duka kasan ake saki ba wanda aka saki ma duka in an tara kila ba su wuce biliyan 3 daga cikin su har na bari akwai wanda ba kashe ba saboda mutun ya kawo magana biliyan 85 to biliyan 85 za ta sai maka jirgi hudu ma sabbi ka tagau saboda ba gaskiya bane ba wannan wani abu ne wanda yake cikin kila ransu ce gani da yiwa amma wani abu ne bakan gizo wannan ba gaskiya a cikin kadan
masu sharhi da masana shari'a na kiran binciken gaskiya don wanke mara laifi da cafke masu laifi a tsohuwar gwamnatin ta Buhari da ta yi campaign kan yaki da almundahana har ta samu goyon bayan al'umma barista mai nasara Kogo Umar lauya ne mai zaman kansa a Abuja
wanda za a kama a kama wanda za a buge a buge wanda za a gurfa na gaban kotu a gurfa na wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya hadiya a makaro wayan shi yayi amansu ayi a hanzarta da wuri tun kafin wani shedanci ya shigo cikin magana da shedanci da yawa na iya tahowa amma Allah ya kiyaye duk wani shedanci da zai iya tahowa domin ta hanyar da za a ceto Najeriya kenan daga durkushewa ta tattalin arziki wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne hadda tsofaffin shugaban kasa da tsofaffin yan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun kasa da tsofaffin ko ma wani ne babu wani wanda yafi karfin doka wanda duk aka ga sunan shi ya fito ka a bincike shi a san abin da za a tako don kasar nan ta farfado
cikin tsoffin jami'an gwamnatin Buhari da ke shan bincike baya ga sirika akwai tsohon gwamnan babban banki Godwin Emefiele tsohuwar ministar jin kai Sadi Umar Faruk tsohon shugaban EFCC Abdulrashid Bawa duk da tuni an sake shi sai kuma labarin wasu manyan da imma ana binciken su a hasirce ko tukun ba a bude babin su ba Nasiru Adamali kaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida El Hikaya. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya saurare mu a tashar mu da VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka. Allah ni kai ne na roka.
Sai ka ga danka ko yakka da wata dankarewa waya kai da ka taba gani ba za ka iya tambayar ta baya ake ta samu ko ya ake ya samu idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake su
mafita shine kar a dauki biyasa kadan shine wurin yin kudi a dauki kowa da muhimmanci a taimaki kowa
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mai sallama da Burgediya Janar Sani Usman Kuka Shika da kuma Madam Tasin Digata waɗanda muka gayyata domin nazarin matsalar tsaro da ta'addabi al'ummar Najeriya. Burgediya Janar Kuka Shika ya goyi bayan matakan da Madam Tasin Digata ta ce al'umma na iya ɗauka da kuma gudunmuwar da za su iya badawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar ya kuma ƙara da cewa.
Duk abubuwan da ta hudu na ɗazu gaskiya ne sai dai wani hanzari ba gudu ba. Kamar yanda kusan a ce an bar shi tun rani duk waɗannan makarantu da majami'ai ai ɗorawa suke kan wani abu guda tarbiyyar da mutane suka samu a gidansu to in sai ya kasance yanzu an zo cikin zamani iyayen ma tarbiyyar ƴaƴan ta ga gare su an waye gari yau ba dan komai ba saboda wasu dalilai yau sai ka ga ɗanka ko ƴakka da wata dankarewar waya kai da ka taba gani ba za ka iya tambayar ta baya ake ta samu ko ya ake ya samu idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake su to irin waɗannan abubuwan kamar yanda aka ce wannan mutumi ya zo rai gini ina ruwan su to kuma su da suke in dai tsakani da Allah suke ai akwai jami'ai da za su je su kai koke su ce a muna zargin wani da cewar da mun san cewar sana'a kaza yake alamu hankalin kokiya shi bai kai ga arzikin da zai kai ga gini na miliyan 5 ba ko 6 ko 10 misali za a bincika a gani kin sani da kamar yanda ita take cewa duk da ban san shekarunta ba sanda muka taso sai a waye gari dai ai bakon mahaukaci a cikin unguwa sai watanni waɗannan galibi ba mahaukata bane ba CID ne na yan sanda har sai sun kai ga kama mai laifin ko kuma sun tabbatar da abin da ake zargi duk waɗannan abubuwa yanzu babu su to ainihin waɗannan abubuwan ba za su gyaru ba har sai mun inganta aikin dan sanda
wato ya kake ganin wannan shawara da ake bayarwa kai ma ka ambaci cewa tana ɗaya daga cikin shawara da kuka bayar ko kuma kuka yi aiki akai wannan yan sandan jihohin da ake ta
ƙara ƙarfafawa a yanzu nan, kana ganin za ta shawo kan wannan matsala kasancewa ka sani na sani galibi akan yi amfani da ƙarfin office a muzanta ma waɗanda aka fi ƙarfi, ko dai ta dalilin fannin siyasa da dai sauransu. Wannan batun ƴan sandan nan mun kai min zanin matsayin da za mu yi amfani da kakkafa waɗannan har su zama da amfani su yi tasiri a wannan matsala.
Da wannan matsala an ci gaba da busurutsu ma da sauransu, amma abin da nake so ki gane a nan gurin shi ne, wato akwai abubuwan da aka bari da bai kamata da ba mu zo ma haka ba. Misali, ba a ɗauki aikin ɗan sanda da muhimmancin da ya kamata ba ka aka kai ga haka. Misali, in kika duba kundin tsarin mulki, akwai wani tanaji baya ga Police Service Commission da kuma ita hukumar ɗan sanda da ma'aikatar ɗan sanda, akwai Nigerian Police Council. Tsarin mulki ba zan iya cire kowane sashi ba ne, amma tsarin mulki ya yi tanadin haka, kuma shugaban ƙasa shi ke jagorantar wannan, kuma duk gwamnoni suna ciki baya ga wasu jami'an gwamnati. Ba ina tabbatar maki da cewa tun daga hijira 1999 kama yanzu ban zaci wannan hukuma ta zauna ba sau biyar. Idan na tana zaunawa, duk matsalolin nan da ake magana da ba za su taso ba, saboda kowane gwamna zai zo da matsalar shi ta jibantar ɗan sanda, kowa ya sani. Kuma ko da ma an yi hakan, wato ban san yanda ma zan gudanar da shi. An san matsalar nan, an san maganinta, ba a so a yi ne. Ba don kowa ba, idan kika yi la'akari da cewar yanzu, misali idan aka sami matsala, gwamnonin nan ba abin da za su zo su ce sai dai a kawo sojoji ko kuma a kawo jami'an tsaro. Wata sa'a waɗannan matsalolin wani abu ne dole amma mutane lai, wata sa'a ma ba su haƙuri zai sa ruwan sanyi ga wannan magana, amma sai a kawo jami'an tsaro. To akwai yanzu kamar kinga kamar ƙasar Plateau da sauransu, akwai wurare waɗannan matsalolin in za ka kawo jami'an tsaro miliyan, ɗan sanda ko sojoji ba za su yi maganin wannan matsalar ba, sai mutane yasu sun ga amfanin cewar a zauna lahiya. Wannan ɗan uwan juna ne, kamar yadda ta yi magana game da zancen addini da ƙabilanci da sauransu. Duk wannan bankama da ake saboda Najeriya na tsaye. Idan ba Najeriya, duk wannan da suke tinkaho kowa ta kai farauta kwana. To me zai hana mai makan kiyamun laili ya kasance an haɗa kan 'yan ƙasa, a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro, kuma a inganta rayuwar al'umma ta tattalin arziki da walwala da dai abin da ya kamata. Saboda duk wata matsalar tsaro ta ta'allaka ne akan abu uku: economy, political da kuma social well-being na mutane.
Tattalin arziki,
idan waɗannan abubuwa ba daidai suke ba, to da wuya a yi haka. Misali, na ga miki kamar karamin hukuma, wani bango ne, wani ginshiki ne babba, sai aka zo aka rushe shi. Matsalar da ya kamata a yi maganin ta tun tana ya karama ba za a yi ba, an tura ma gwamnatin jiha, ita ma abin ya ishe ta sai gwamnatin tarayya. Idan aka sami gobara, ba a binciken ruwan da za a kashe wutai, kamata ya a kashe wutar sannan sai a zo a yi bayani. Yanzu muna fama da matsalar tsaro wanda ta addabi kowa, ko da kana binni, kana zaton katsira, ai kana da naka, kuma ma ko da ma ka tara bayan da zaka ji wannan arzikin, ba don kuma babu ma hanya mai kyau, ba rocha wannan kuma ba inda zaka ji, kana yi kana waiwai. Idan kika duba abubuwan da suke wa mutane, wata sa'a ma abubuwan ba sa faɗuwa, musamman ma in aka ce mace ce. Shi yasa nake cewa ba zancen magana talauci ba ce, saboda idan magana talauci, ina kisan mutum zai agaza ma yi wajen yin arziki, ko kuma ina yi mai mata fyaɗe zai agaza ma wajen arziki, ko ko ina ta gayyara mutane zai agaza ma wajen arziki. Kuma har yanzu ban ga wani wanda ya ce ya sami jari ba, ya ce ya bi wannan aikin masha a bari ya zo ya zauna ya zama mutum.
A ƙarshe, Madam Tasi, me kike ji al'umma ke cewa, kuma ina mafita?
Mafita shi ne gwamnatin Najeriya ta koma da drawing board. Ina ga in aka koma ana taimakon kowa, teacher kada da dauki siyasa kadai shi ne wurin yin kuɗi. A ɗauki kowace ma'aikata, ina ake fitoci ne, police ne, masu asibiti ne, a ɗauki kowa da muhimmanci, a taimaki kowa. Yara da ba su da abin yi, a nema musu abin yi. Idan aka ɗauki kowane abu da muhimmanci, a kawo kuɗin 'yan siyasa a daidaita shi da sauran jama'a, to zai taimaka. maimakon a ce waɗansu suna sama can, waɗansu suna takama, waɗansu ba su da shi.
Ranka ya daɗe, ina mafita?
Wato ai kaman abin da ta waɗi gaskiya ne, sai ya kasance kowane ɗan ƙasa daidai yake da juna ta fuskar shari'a. Kuma duk wanda ya yi a yi mashi, sannan kuma ba ga haka dole ne a inganta harkar tsaro ba don kuma ba a ƙara ma'aikata da kayan aiki. Abin ne ya taru ya yi yawa. Kin ga muna da turakun gwamnati kashi uku, akwai gwamnatin tarayya ta jiha da ta karamin hukuma. Galibin ƙananan hukumomin ba sa aiki, ba don komai ba, an bullo da wata shegantaka cewar ƙananan hukumomi suna da joint account, su ba sa da cin gashin kansu da ya kamata. Kuma duk matsalolin nan da suka taru, duk wasu dajujjuka a karamin hukuma suke. Idan kuma aka rage su, wani gari suka yi to garin mai unguwa ko garin mai gari, daga nan zuwa mai garin hakimi zuwa sarkin yanka, karamin hukuma gwamnati. To sai ya kasance duk waɗannan ayyuka ba sa aiki da yanda idan matsala ta taso za a yi maganinta. Abu mafi alas shi ne a faɗakar da 'yan Najeriya kowa ya sani cewar shi ko ita suna da rawar da za su taka ta fuskar tsaro. Sannan kuma baya ga wannan, su kansu jami'an tsaron a inganta su. Sannan kuma baya ga an yi haka, a inganta rayuwa al'umma, saboda mutane suna cikin wani mawuyacin hali. Domin idan har ciki bai ɗauka ba, da wuya za ka zo kana magana wai ka taimaka ma wani ko wata. To saboda haka wannan kenan. Na biyu, su kansu waɗanda haƙƙi ne ya rataye wuyansu da su kula da rayukan jama'a da dauke su, su yi aikin nan tsakani da Allah. Sannan kuma a inganta duk wani wanda ya daidai a yi mashi.
Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu, da fatar masu ruwa da tsaki sun amfana da waɗannan bayanai. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka da Badamta Sindi Gata da suka bakunci shirin, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin. A madadinsu duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Masu iya magana suka ce zama da mai turare ya fi zama da makeri. Ko bai baka turare ka shafa ba, ka ji kanshi, amma makeri ko bai cuce ka ba, tatsatsin wuta ya cuce ka. Kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke ashe.
A gaida alheri Abdu. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na karshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, hukumomin Faransa sun ce wata yar shekara bakwai na daga cikin bakin haure biyar da ruwa ya ci a mashigar English Channel jiya Talata, 'yan sa'o'i bayan da 'yan majalisar dokokin Burtaniya suka kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin doka na tsorata masu ratsa mashigar da neman mafaka. Jami'an yankin sun ce kwale-kwalen balambalan mai dauke da mutane 112 ya tunkuyi wani curin yashi bayan da ya bar wata gaba da ke daura da ƙauyen Venero. Sojojin Isra'ila sun zafafa hare-hare a fadin zirin Gaza jiya Talata, yayin da yakin Isra'ila da Hamas ke shiga rana ta 200. Mazauna wuraren sun ba da rahoton barin wuta mafi tsanani a tsawon makonni, da kuma wani sabon umarni cewa a tashi daga yankin arewa, wanda jami'an Isra'ila suka kira wurin fafatawa mai cike da hadari. Wani tsohon mawallafin wata mujalla mai suna David Parker ya gaya ma masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar aikata babban laifi da ake ma tsohon shugaban Amurka Donald Trump a birnin New York jiya Talata, cewa kafin Trump ya zama shugaban kasa, ya gayyace shi a watan Agusta na shekara ta 2015 don ganin yadda shi Parker din zai taimaka ma yakin neman zaben sa. Wata tawagar Koriya ta Arewa ƙarƙashin jagorancin ministan cinikayyar ƙasa da ƙasa za ta je Iran, a cewar kafar labaran Koriya ta Arewar yau Laraba, a wani rahoto wanda aka bayyana a fili sabanin yadda aka saba na hulɗar ƙasashen biyu, waɗanda aka yi imanin cewa suna ma da dangantakar soji ta sirri. Ministan hulɗar tattalin arziki Yong Yong Ho ya bari Pyongyang jiya Talata ta jirgin sama, inda ya jagoranci tawagar.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu karkara shirin namu na wannan lokaci. yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawi wanda ya shirya kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar kuni lafiya cikin koshin lafiya. Ma'asalama.